أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديان الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا حدوة أولا سالية الحميشي أيومنا شابكوي كوتان رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكرا تدوبو دايا دقريه قد أربعين نبيو وانديداتي وأشرين دترا وتنهدو ميلادية تدوبو بيود أشرين دايا إن شاء الله تعالى زام دسا دقائن مكتايا أتكين تفسير القرآن بيقرما أجيا منا تكين سورة التكاثر sura da take mana bayani akan jan hankalin dukkan wani mutum mai imani namiji ko mace akan cewa ya nisanci abin da ya shafi shagaltuwa da tara duniya kawai, wanda wannan tara duniya zai iya shagaltar da dan adam ya mantar da shi lahira, ya mantar da shi Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda bayani suka da suka gabata a jiya. Mun tsaya daidai aya ta 7, yau za mu tashi aya ta 8, wanda kuma ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura. Bayan Ubangiji subhanahu wataala ya ce la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin, sai ce thumma la tus'alunna, sannan lalle tabbas za a tambaye ku, imana za a tambaye ni, za a tambaye ki, za a tambaye ku gaba ɗaya. Yawma idhin, a wannan ranar na tashin kiyama, akan me za a tambaye mu? Anin na'im, game da ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana a nan gidan duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisi ya zo daga Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi, yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin aw lailatin. Abu Huraira yake ba da labari cewa wata rana ko cikin wani dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hutu daga gidan shi. Hutawar shi yake da wahala, fa idha huwa bi Abi Bakr wa Umar, sai ya hadu da Abu Bakar, sannan kuma ya hadu da Umar ibn al-Khattab, sannan kuma bugo da ƙari gashi Abu Huraira shi ma tare da su, kenan kusan su hudu: Abu Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma ga Abu Bakar Siddiq, sannan kuma ga Umar ibn Khattab. To waɗannan suka haɗu, faƙala, sai manzon Allah yake cewa da ya haɗu da su, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'a, me ya fiddo ku daga cikin gidajenku a wannan lokaci? Bimana kenan wannan lokaci ko cikin dare ko kuma da rana, me ya fiddo ku daga cikin gidajenku? Manzon Allah yake tambayar Abu Bakar da Umar. Qala, sai Abu Bakar da Umar suka ce, alju'u ya rasulullah, suka ce ya maki Allah, wallahi ba abin da ya huddo mu in ba yunwa ba. Bimana kawai yunwa ce ta kai wannan makura, muka ji abin ya gagara, wannan abin shi ya huddo mu daga cikin gidajenmu. Wannan yana maka nuni akan cewa waɗannan bayan Allah, bimana ba rayuwa ba ce ta dame su, bal inna ma cewa me za su yi su samu haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala, suke ba shi labarin cewa yunwa ya hudu su. Ƙala, sai manzon Allah yake cewa wa ana, ya ce ni ma. Ka duba fa khairul bariya sallallahu alaihi wasallam, shi ne fiyayyen halitta gaba ɗaya a cikin halittun Allah, kaf, babu mai daraja shi, amma ga shi yunwa ta hudu shi daga cikin gidan shi. Ga abakan shi wanda su ne waziran shi guda biyu, Abu Bakar da Umar, su ma ne wannan yunwa ta hudu su daga cikin gidansu. dan Allah ka tambaye kanka in tambaye kaina akwai wata rana da ta taba wucewa a cikin rayuwarmu wanda kawai yunwa ce kaji ta maka ta kai maka oba mana ta kai maka makura wanda har wannan abin ya saka dole sai da ka fito kake ta faman fafutuka abin da zaka ce kuma idan ka ce maka yunwa ya huddo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huddo Abubakar ya huddo Umar ba ha magana wani an yi kwana ɗaya ba a ci bane ba a su dama dan mutum ne wanda ya ci abinci so ɗaya a wuni dama wannan wani abu ne sai an saba da ba suka huto daga gidajensu manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da ubangijin da rayuwa ta take hannun shi kenan ina muku rantsuwa da Allah yace la akhrajani allazi akhrajakuma wallahi ni ma abin da ya huddo ni daga gida abin nan da ya huddo ku wanda yun wannan ni ba ta huddo ni manzon Allah ce ku tashi ta zama baka same mu ba فقاموا سيسك تاشي معه تارد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأتى رجلا من الأنصار وظل سيسي أتهي جدا والي وانا أتهي جدا والي أقوكو أنسى مونا بأوديش سنة زوا جدا والنمو تمو لك تكين متانا جرم مدينة فإذا هو ليس في بيته سيك سلام بايانا سوك يسلم شبايانا المجنة فلما رأته المرأة lokacin da matar mutumin ba ansarin nan ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yazo gidan mijinta bala yazo gidan yazo wannan gida qalat take cewa marhaban wa ahlan maraba marhaban maraba da Bahaushe ke cewa larabci ne marhaba mana marhaban barka da zuwa ahlan sannu da zuwa fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aina fulan sai manzon Allah yake ce mata ina wali mana ina mijinta aina fulan qalat take cewa zahaba yasta'dibu lana alma ya tahiya nemo mana ruwan sha kenan shi mijin ya tahiya nemo ruwa ana cikin wannan iz jaa al ansari sai ga wannan mutumin ya zo kenan ma abucin gida sai gashi ya zo ga Abubakar ga Umar ga Abu Hurairah a gidan shi فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه سي يكلم منزل الله يكلم ابكان منزل الله غدا ابو بكر و عمر ثم قال wannan mutumin sai yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ma ahadun liyawma akrama adyafan minni yace wallahi a yau babu wani mutum wanda yake mafi karamci da samun baki masu karamci sama da ni ka bude ido ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidanka yazo ziyara kuma da Abubakar da Umar kaga farin ciki ne wanda baya musantuwa shine shi kai tsaye sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ba wani wanda ya kai ni a farin ciki a yau qala fan talaqa sai wannan mutumin kawai kai tsaye dama da ya gaisa da ya gaisa da su ya ba su inda za su zauna kai tsaye sai ya je kamar da aka saba dama a musulunci ana tarban ba ta ana tarban bako kuma ana ka tarbe shi da wani abin da zai ci ko abin da zai sha ko da makamancin wannan kuma karrama bako da kyautata tarban mutumin da ya zo wajenka wanda iya daga cikin tsarin da addini ya karantar wannan mutumin bai yi kasa a doya ba kai tsaye kawai sai ya je ya zo da dabinai kala-kala dabino danye da dabino wanda yake irin maga da wane ne da sauransu sai ya kawo hansar mana irin nonon da yake kira shi da suna nonon dabino bi mana dabino a cikin zangarniyar shi ya kawo ajji a gabansu kala daban-daban qala kulu min hadi sai ce ku ci daga wannan dabinuwar sannan kuma wa akhadha al-mudiya wannan mutumin kai tsaye da ya ajje musu wannan dabino kuma sai ya dauki wuka sai manzon Allah ya ce kai hankali banda dabbar da ake take shayarwa kenan da ya dauki wuka ma san me zai je ya musu yanka ne sai manzon Allah ya ce kai hankali da dabbar da take shayarwa kaga haƙƙin ta ne manzon Allah ya kare ana sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin rahama ce ga talikai rahama ce ga halittu gaba daya fa dhabaha lahum sai wanda mutum ya je ya samu ta dabba sai yanka musu fa akalu min ashati wa min al-irq suka ci daga naman wannan akuya sannan kuma suka ci wannan dabino suka sha abin sha falamma alshabi'u wa rawaw lokacin da suka ci suka koshi suka sha suka koshi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li abi bakr wa umar mazalla sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga matsalancin nuwa ta hudu su daga gida yanzu sun ci abinci sun koshi sun sha abin sha sun koshi sai mazalla yake cewa Abu Bakar da Umar wallahi nafsi bi yadihi ina muku rantsuwa da ubangijin da raina yake hannun shi la tusaluna alin na'im fi ali an-na'im hada al-yawm yawm al-qiyamati ina muku rantsuwa da Allah cewa sai an tambaye ku akan wannan ni'imar da kuka samu a yau sai an muku tambayar wannan ni'ima gobe kiyama ka duba fa abinci ne suka ci suka koshi suka sha abin sha suka koshi mazalla yace sai an tambaye ku akan wannan ni'imar gobe kiyama to kaga wannan yayi daidai da fatar Allah subhanahu wataala tafsiri ita ayar summa la tusaluna yawma idhin 'anil na'im lalle tabbas za a muku tambaya a gobe kiyama game da ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi a gare ku na irin abubuwan more rayuwa da zaka zauna ka ci abinci ka sha abin sha wurin zama mai kyau wurin kwanci mai kyau abinci mai kyau wane ne mai kyau waɗannan duka ni'imomi ne wanda Allah subhanahu wataala ya jaddada akan ka ya jaddada akan ki ya jaddada akan iyalin gidanki da ka wajibi ne ku zama to masu godiya ga Allah subhanahu wataala iya daga cikin kalan godiyan da za ku ya zama to duk abin da kuka muru da shi na abinci ne na menene to wannan karihin jikin naku ku yi kokari ku yi amfani da shi wajen yin abin da zai jayo muku yardar Allah subhanahu wataala kada zama to daga cika cika koshi ko kin cikin koshi kenan sai fitina sai tashin hankali sai rishin zaman lafiya kenan wannan in yayi nuni akan wani abu yana nuni akan tabbaki godiya ba akan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya gare ki malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa akan abin da ya shafi summa la tusaluna yawma idhin 'anil na'im wai wannan ni'imar me ake nihi da ita malam qurtubi yake cewa ɗaya daga cikin maganganun suke cewa al-amnu was-siha al-amnu was-siha ni'imar da ake nihi anan ita ce ni'ima ta zaman lafiya zaman lafiya babu yaki babu kaza mutane suna ibada yanda suka ga dama wannan zaman lafiyar da ake ciki to wannan shi ake cewa ni'imar da Allah subhanahu wataala zai tambaye mu a gobe kiyama suka ce kuma was-siha sannan kuma da lafiya gangan jikinka da kake jin ka lafiya ne baka da matsalar komai ni'ima ce wanda Allah yayi a gare ka kuma tabbas Allah sai ya tambaye ka akan wannan ni'ima zaka falka ka ji jikinka babu wani wurin da kake tare da yake da matsala a cikin gangan jikinka mana ko gabanka gaba ɗaya lafiyar su lau wallahi wannan ba karamar ni'ima bace ba ubangiji subhanahu wataala yake ga mutum yanzu misali ka tambaye mutum wanda Allah ya jarrabe shi da rashin lafiyar da misali aka dan yi magani aka yi dai abin kai kawai dai abin sai a hankali yanda zaka ji yanda yake ganin duniya da yanda ya sare ba duniyar da yanda yake jin cewa samun lafiyar nan ni'ima ce ga garuban ni'imar da bata da misali ba wani abin da yake tsayawa kambacin ta ko yake tamka da ita ana ba da labarin wani mutum mawadaci mai kuɗi yana da kuɗi sosai ya ba mutum wani bashin miliyika mutum yana cikin rashin lafiya mutumin da ya ba da bashi shi wanda ake bi bashi yayi kokari yace bari dai kawai wannan mutumin yaje ya mutu yaje kawo mushi kudin shi dai kawo aka kaisa alajiya jiki alhamdulillah kaza 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 aka kaisa sai yace ga wannan kudin da na amsa ya meka mai aleda ya amsa yake cewa kudin da na amsa a wajen ka ne wallahi suka ce wa gurgiye da su kuma kudade ne minerika yake hoda yake cewa mi zai da su kaga shi yanzu rayuwar ta kai wani matakin da yana ga duk wani abin da ba lafiya ba hauka ne kuma tabbas haka nan ne shi yasa in Allah baka lafiya ya maka komai kama Allah godiya akan lafiyar da ya maka ta hanyar yin abin da Allah yake so duk abin da ɗan adam zai mallaka idan ya rasa wannan lafiyar kuɗinka bai sai baka lafiya ba mutum nawa za a yi ta yawo da shi tsakanin Maroc da France da wacece da wane ne amma kuma lahiyar da ake na abin bayarwa in abin ya kai ya kama sai da a baku liki takarda a ce ku koma gida ku zauna bi ma'ana ku koma gida ku zauna ku jira mutuwar wannan mutuma kudin kuma ga suna amma sai amfanin komai ba da haka ubangiji subhanahu wataala ya yi ni'ima ni'imomi masu yawa a gare mu daga cikin ni'imomi da Allah mana akwai wannan lahiyar to wannan lahiyar Allah sai ya tambaye mu akan lahiyar da ya ba mu a nan gidan duniya me muka yi a cikinta wani irin aiki muka aikata wani irin da'a muka ma Allah subhanahu wataala a cikin wannan ni'ima magana wannan magana ce ta Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare daga gare shi magana ta biyu Sa'id ibn Jubair yake cewa abinda ake nihi da summa la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im ay za'atan bayku akan as-sihhatu wal farag as-sihhatu wal farag lahiyat da Allah ya baka sannan kuma wal farag da dama da Allah ya baka a cikin rayuwa daman da Allah ya baka mana lokuta gasu nan wanda ba wani abu da ya shagaltar da kai ka tsaya kai aikin da ya kamata yanzu misali ka dauki irin rayuwar ƴan mata kuma makamancin wannan a daidai lokacin da ya kamata su shagaltar da kansu yanzu akan karatu ayyuka na ibada ayyuka na da'a tinka ni wani abu da zai shagaltar da su a ran da aka ce misali ga kira diya 4, 5, 6 a cikin 7 din nan akwai 3 or 4 wanda duka kankana ne wanda ba su san babari ina ke ina wani aikin ibada in ba abin da ya samu ba sai dan abin da ya samu to a yanzu da kake da dama dukkan damar da Allah ya baka kai kokari ka ci amfanin wannan dama Imam al-Bukhari a cikin littafin shi ya zo da hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa ni'matani maghbunu fihi ma kathirun minan nas ni'ima guda biyu da yawa daga cikin mutane sun yaudari kansu ko kuma sun bigi hancin kansu da kansu akan waɗannan ni'imomi guda biyu ta hanyar ba su tsaya suka yi abin da ya kamata ba a cikin tare da wannan ni'imar manzon Allah yace as-sihhatu wal farag shine as-sihha lahiya wal farag da samun da dama da Allah ya baka wadata ce Allah ya baka dukiya ce Allah ya baka ka tsaya kai abin da ya kamata na neman lahira da wannan dukiyar taka tinka hin dukiyar ta kare kuma za ta iya karewa al tsohon alhaji nawa adda kai a angoku a titin gidan kuma nawa adda kai suna da yawa a ce wannan da a garin nan kudi kaza 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 ana ba da labarin wasu wani shedani yaro da ya samu wani gado wai shi a cikin fandarar da yake yi a cikin shaye-shayen da yake yi wai giya ma da zai sha a garin da yana ga ta kauyawa ce daga nan sai ya buga mota ya kai wata jiha daga cikin jihohin Niger a can to kawai ta can ta hidadi akan ta nan amma yau da gobe rayuwa sai waye gari jika ko dala 100 ko dala 20 ta rika burge shi saboda ta hidar ne shi bai kafe dinta ba tun yabi duniya a hankali da haka Allah baka dama Allah baka lahiya to kai abin da ya kamata magana ta uku ita ce maganar Abdullahi ibn Abbas yake cewa abinda ake nihi da summa la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im yace al idraku bi hawasi sam'i wal basar shine abinda dan adam yake kaiwa zuwa gare shi na abinda ya shahi as-sam'u na ji idan aka yi magana zaka iya gane ana magana mai kyau ce ko mara kyau ce kaga in Allah ya jarrabe ka ya gaba ka da rutuwar rudadden kunne misali sai ayi magana ka kasa gane ni ake cewa duka iya cikin abinda Allah maka na ni'ima za ayi magana ka gane mai kyau ce mara kyau ce haka har a samu dan hushin baki wanda akai magana so su rika hushin baki duka wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala akan mu sannan kuma da ni'ima ta abinda ya shahi gani zaka daga idan ka kalla ka ajje kafanka inda ya kamata ka tahi inda ya kamata ka tai kaza da sauransu baka bukata wanda zai maka jagora ka tambaye mutumin da ya rasa ido irin wahalar da irin faman da yake yi duk inda zaka tai dole zaman to akwai dan jagora tare da kai in babu kuma akwai hatsari mai girma na kaje ka kai kanka zuwa ga abin da zai hallakar da kai amma ba ko biyanka ba ko biyanki ni'ima ce ta Allah ya tabbatar miki ya jaddada wannan ni'ima akan ki amma sai ki sai zaman to kina ga wannan ba ma wani abu bane ba kamar dan adam sai ya rika jin wani abu ne wanda yake iya da ruwa ko iya da haƙƙi ko ƴancin shi ne ma ya zama to yana ji ko yana gani to duka waɗannan abubuwa wajibi ne mutum ya yi abin da ya kamata da su ta hanyar bin Allah subhanahu wataala ta aikata abin da ya kamata wallahi tijo yake ba da labarin wani yaro wanda yake fama da ƙarancin ji yanzu uwaye suna da kuɗi sosai aka ɗauke shi aka kai shi Turai aka mishi aiki yanzu zai rika ɗan ji kaɗan-kaɗan amma wata na'ura ce za ta rika arsirar maganar da aka yi in ta arsire sai ta yi wahayi shi zuwa ga kwakwalwar shi sannan kuma ga wani na'urar aka zo aka juna mishi a jikin wani bangare a jikin kai shi wani bangare a cikin kunnen shi yanzu na'urar da aka yi magana ɗan kaɗan za ka yi magana ka sarrada ko a ce kai wannan mulin shi bata mutuwa da kyau ko kuma wani tara tsigare shi duka wannan ni'ima ce ta Allah da Allah ya baka ya sa maka sinadarin da yake iya tantance yayi yawa ko yayi kaɗan shi yanzu wanda aka zo aka yi magana in kai magana a hankali sai ya kama kan shaka mana karin ya mushi yawa wai duk da an kashe kudaden tsababa akan ya za a samar mushi wannan abin da kai kake gaba koyi bane ba haka kawai ka same shi kawai kika tashi kika ji kina shi kina gani kawai wallahi ba Allah subhanahu wa ta'ala godiya da haka shine al-idraku bi hawasis sam'i wal basar idanka da kunnanka da misali da dandanon halshen da Allah ya maka zaka iya jin dandanon yanzu ka duba halshenka halshen nawa ne gare ka ɗaya gare ka amma an ka kurbi abu sai ka ce wannan yayi zahi ko yayi sanyi da yawa ko wani tsakatsakiya ne ko dabbi gare shi ko daci gare shi ko kaza gare shi ko sukari yayi yawa ko yayi kadan gishiri ne a gardi ne a wane ne daci ne duka da wannan halshen nan guda daya wanzu wannan bai kai ba abin da kai dan adam ya kai ka zuwa ga farfajiyar da ya kamata ka gane girman ni'imar Allah subhanahu wataala akan ka kamar Allah godiya ga hancinka zaka shaki abu ka ce wannan kamshi ne wannan wari ne wannan me yake kira shi da suna doyi ne wannan kaza ne abubuwa daban-daban sai ka kasa wani irin na'ura ce Allah subhanahu wataala ya sanya maka wanda kana jin abin kai tsaye zai wahayi zuwa ga zuciyarka da kwakwalwarka lokaci cewa abin nan kaza ne kuma haka ran ne in turare ne misali aka sa a ce wannan turare ne yayi yawa misali a ce wannan yayi kadan ko yayi kaza duka waɗannan ni'imomi ne Allah subhanahu wataala yayi a gare mu da haka mu yi kokari matuƙa mu rika gane irin waɗannan ni'imomi mu rika godiya ga Allah subhanahu wataala shine Allah yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula abinda da adam yake wajibi akan shi ya sani shine lalle da jinka da ganinka da zuciyarka dukkan su abin tambaya ne a gaban Allah subhanahu wataala akan ya ka gudanar da jinka music kika rika ta saurara kade kade kuke saurara ko kuma a karatu da karatu qur'ani tafsiri kaza kaza kuke saurara wannan duka sai an bada jawabi akan su mutumin da zai dauki wayar shi ya cika ta da waƙoƙi na Hausa na India na wane ne wallahi zai amsa tambaya a gaban Allah subhanahu wataala akan wannan abin da kai a wayar kace ka sa code ba wanda yake iya budewa sai kai ka zuba abubuwa a cikin haka kana iya faduwa ka mutu kuma wannan sallar dole bude ta dai dan tana hannunka ne kawai iya kasa wuta in daga ta wuta daga hannunka yanzu ba sa san take ba daga an sace ta nan da na aje a komi da hudda kwata ga hudda wane ne haka za a je a hudda ta zama to ta magada ka tara kayan shiriri ta da rishin manufa da rishin sani inda aka sa gaba a cikin wayarka duka waɗannan ni'imomi ne wayar kai zaman to ka tsarkake ta daga dukkan wani abin da baya da kyau ka ji tsoron Allah kana iya sa abu yanzu a cikin wayarka kana gusawa fa ɗaya ko biyu ko uku Allah ya rushe ranka kana ji kana gani bakka da daman da zaka iya a baka second ɗaya ka zo ka goge su a bai yiwa ka mutu ka ta hira ka bar waya a cike da kayan shiru kaɗe kaɗe ne waƙe-waƙe ne wane ne zage-zage za ka ga abubuwa da dama lasiyama kiɗi da waka ana gama kaman ba wallahi bane ba kaji mata sun sa kiɗi an sa wane ne ana ta saurara yaran sun harrace uwaye sun harrace kaga dole rayuwa za a ta samu kalubale da matsaloli a ciki da cikas mai yawa da haka jinka dole ka tsarkake shi sannan kuma ganinka ma dole ka tsarkake shi zama to abinda za ka kalla abinda Allah ya halatta a gare ka ne karka kalli abinda Allah haramta a gare ka to wannan shine maganar Abdullahi dan Abdam ana Sa'id ibn Jubair yace abinda ake nihi da summa la tusaluna yawma idhin 'anil na'im ana nihi ni'ima ta ji da gani Abdullahi dan Abbas kuma yace ana nihi ni'ima ta al-hawas awwal da Allah ya ma dan adam Abu Huraira Allah ya kare da gare shi da shi da Abu Sa'id al-Khudari suke cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yu'ta bil 'abdi yawmal qiyamah za a zo da bawa a gobe kiyama da ni da kai da ke da mu gaba daya fa yaqulu Allah lahu sai Allah sai ya ce wa wannan bawa alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan ya kai wani shin ban sanya maka ba ji ban sa ban ja maka gani ba ban san baka dukiya ba ban baka yaya ba ni kai da su tafsiri na hudu da malamai suka yi ma wannan aya suka ce malazul ma'kuli wal mashrub wannan ko magana ce ta Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace abinda ake nihi da summa la tusaluna yawma idhin 'anil na'im bi ma'ana dukkan abinda ake ci a shi dadi ko a sha a shi dadi in ka sha abin sha mai dadi kika ci abinci mai dadi to ke tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ki akan wannan abin da aka baka. Sannan tafsiri daga suka ce annahu shiba'u shiba'ul buhud wa baridu sharabi, abinda ake da summal tusalunna yawa idin alin na'im, yana koshin da kai duka Allah sai ya tambaye ka na abincin da kace, koshin da sanyin abin sha mai dadi da ka sha ka ji dadi, duka wanda sai an tambaye ka akan su. In wanda ka zauna ka ji dadin ta sai an tambaye ka akan ta, barcin da kai ka ji dadin shi sai an tambaye ka akan shi. Ni'imomin suna da yawa, da haka karshe abinda malamai suke cewa wannan tambaya da za a yi, hadha su'al an kulli ni'matin, zai tabbata ne akan dukkan wata ni'ima. Duk wata ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana a cikin rayuwa, to tabbas Allah mai girma da buwaya sai ya tambaye mu akan wannan ni'ima. Wannan shine aya ta karshe a cikin suratu takasur. Allah yake cewa alhaqum takasur, ya shagaltar da ku at-takasur, neman tara duniya da tara dukiya, hatta zurtumul maqabir, har sai da kuka ziyarci kabarruka, kalla sawfa ta'lamun, a sannu za ku sani, thumma kalla sawfa ta'lamun, kuma dai a sannu za ku sani, kalla law ta'lamun, Allah ya ce inda kun san ilmal yaqin, ilimi na yaqini na mutuwa, latarawunna al-jahim, aida kun ga wutar jahannama kiri da muzu, thumma latarawunnaha aina al-yaqin, sannan kuma za ku sake ganin ta gani wanda yake na yaqini, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, sannan kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ku game da abinda aka muku na ni'imomi gaba daya. Duk wani abinda Allah ya maka na ni'ima, to tabbas amsa tambaya akan shi tana zawa a gobe kiyama. Dan haka kai kokari, ki kokari, in yi kokari, mu yi kokari, ya zamanto duk wani abinda Allah ya jaddara a gare mu na ni'ima, ya zamanto mun yi godiya ga Allah ta hanyar aikata abinda Allah yake so da barin abinda Allah subhanahu wataala ya haramta a gare mu. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
بسم الله الرحمن الرحيم. دسونا الله من رحمة من جنكي. Suratul Qari'ah, sura da ake yi wa taken mai kwankwasa, mana take kwankwasa, mana mutuwar da take kwankwasa zukatan mutane, ko kuma kace tashin kiyama. Wannan sura sura ce makkiya da ijma'in malaman tafsiri kamar da Al-Imam Qurtubi ya ambata. Sannan wannan sura tana da ayoyi guda 10. بسم الله الرحمن الرحيم ده سنة الله مي رحمة مي جنكي. القارعة الله يكي تشيوا مي قنقصة كوكو مكا تشي مي قنقصة زكاة متاني كوكو مكا تشي القيامة والساعة قيامة دتاشن قيامة مانا قيامة دزعي ما القارعة ويسنر دكي أبن دكي تشيوا أبن دكي قنقصة زكاة نان أدم كوكو مزوتي نان أدم ودشيني متوا. Sai Allah ƙara cewa kuma wa ma adraka mal qari'ah, wa ya sanar da kai abinda ake cewa al qari'ah. To waɗannan duka tambayoyi ne Ubangiji subhanahu wataala ya ajje su saboda a jayo hankalin mai saurare ya jimi ake cewa wannan al qari'an nan. Allah ya ce yawma yakunu nasu, bi ma'ana al qari'an nan ita ce kiyama, ko ka ce tashin kiyama, wanda wannan tashin kiyama kuma a wannan rana yawma yakunu nasu, mutane za su kasance kal farashil mabthuth, kamar fari, ko ka ce kamar malam batata, ko ka ce kamar wani kwari, al mabthuth, wanda yake al mutafarriq, wanda ya watse. Misali mutumin da ya san tafki, in ka ji za ka ga wasu tsuntsaye, ko kuma za ka ga wani abin da ake cewa malam batata, ko sani ko haka sunan shi a nan ko malam batata, idan ka je gindin za su watse, in suka watse yanda za su yi kuma kowa zai kama gaban shi, bi mana ba wasu guda biyu za su ce bari mu haɗa kai mai arewa, a kawai ku watse za su, wasu su ƙara sama, wasu su yi gusu, wasu su yi arewa, wasu su yi gabas, wasu su yi yamma. To Allah ya ce yawma yakunu nasu, maganar da ake maka na ranar tashin kiyama ita ce ranar da mutane za su kasance kamar wannan malam bata ta yanda yake watsewa kowa yana ta kanshi to haka shi ma dan adam zai tsinci kanshi akai a cikin sahih muslim hadisin jabir ibnu abdullahi Allah ya kada da gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yace masali wa masalukum wasallam manzala yake cewa misali na da ni da ku yace ka masali rajulin aw qada naran kamar mutum ne ya hura wuta manzala yake cewa misali shi da mu yace kamar misali mutum ne ya hura wuta faja'ala aljanadib wal farash yaqa'na fiha sai ya zamanto malam bata ta da fari da kwari kaga daga an hura wuta la sai ya wasa a cikin damuna daga an hura wuta to kaga mi kaga kwari sun zo su suna so su ga haske amma kuma wannan hasken mikin su ne mutuwar su ce tunda duk kwarin da ya wada to shikenan sai dai wani ba shi ba amma kuma shi ya kawo kanshi manzo lake cewa to misali da da ku kamar mutum ne ya hura wuta sai kwari suka suke fadawa cikin wannan kwari cikin wannan wutan nan wa huwa yazubbuhunna anha shi kuma wannan mutumin da ya hura wutan yana kare kwarin yana kore su saboda kar su zo gindin wannan wuta an suka zo korewa za su yace wa ana akhizun bi hujazikum anin nar manzo Allah yace ina rike tumurin wandanku mana ina rike tsotsonku akan kar ku je ku shiga cikin wannan wuta manzo Allah yace wa antum ku kuma kuna halin kubcewa da yawa ana kama ana kar ku shiga suna he sun shiga to misali da misalin ku kenan wannan shine misali da manzo Allah ya buga kamar wuta ce aka hura wanda ya hura wutan kwari suna tsawa yana ana kwari shiga wannan wutan su kuma suna fama dole sai sun fada to misalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'umma kenan ya zo da sako akan cewa ga hanyar da duk mutumin da ya bi tabbas zai samu gidan aljanna kuma ga hanyar da in aka ki aka bi wata hanya ta daban to tabbas gidan wuta ne aisha sa wata rana yake cewa sahabban shi yake cewa kullukum satadkhulun aljannata illa man aba manzo Allah ya ce kowa zai shiga aljanna sai dai wanda yake sai sahabbai suke mamakin wa man ya aba ya rasulullah ya makin Allah akwai mutumin da za a ce ya zo ya shiga aljanna ya ce ya ki manzo Allah ya ce eh ka'ida ita ce kamar haka man ata'ani dakhala aljanna dukkan mutumin da ya muni da'a ya muni biyayya manzo Allah ya ce kai kai ya ce kabari kabari saboda shi a cikin yi wa manzon Allah da'a a nan shiriya take shine Allah subhanahu wataala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka mushi da'a kuka mushi biyayya automatically kun shiryu mana ba a bukatar wani protocol in ka bi manzon Allah kawai shiryayye ne kai idan kika bi manzon Allah shiryayya ce ke wa in tuti'uhu tahtadu sai ce wa ma'ala rasuli illa al-balagul mubin amma ku sani cewa ba shi manzon da Allah ya aiko ba abin da yake kanshi in banda isar da sako wanda yake mabayyani to da haka manzon Allah yake cewa man ata'ani dakhala aljanna sai ce wa man asani wanda kuma ya saba mini faqad aba hakika ya kiya ana cewa ku zo ku bi ga abin da manzon Allah ya ce ga abin da kaza wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u
ma wa idza qila lahum ta'a وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل
إليكم
وإذا قيل لهم تعالوا
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل إليكم إذا قلت لهم خذوك بي أبن أك سبكر زوا غريكم قالوا بل نتبع سيسوتي موزا مبي ما وجدنا عليه آباءنا كوكو ما ألفينا عليه آباءنا أبن أك سبكر زوا غريكم mana haka muka tashi uwayenmu da kakanninmu suna yi kaga kalma ta cewa haka ake yi haka aka saba wallahi hujja ce ga dukkan mutumin da yake so ya tsira da imanin shi ya nisanci kafa hujja da cewa haka ya tashi ya ga uwayen shi da kakannin shi suna yi Allah bai aiko maka babanka ba Allah bai aiko maka mahaifiyarka ba a matsayin cewa shine masdar daga cikin masadirut tashri bimana ba shi bane ba gimshiki da abin da ake amsan addini a wajen shi a bayan da za a ka aikata aiki a ce wani lahiya ka ce yau ai haka na gaban mata ta yi to ita kuma makka a cikin harakan da ya shi a halatta a haramtawa ce ce ita laysat min al-himli wa laysat min al-ilm laysat bi shay malamai suke cewa so ɗaya ne za a tambaye wata a ce me yasa kai kaza ya ce ai baba na ga yayi in ya zama to babanka annabi ne
na'am
in babanka annabi ne to babu kace wani akai kai kaza kace a babai an san kuma babanka annabi ne babanka wannan iya ɗaya daga cikin masadirut tashri amma babanka ba annabi ba kace ai haka kuka tashi haka aka gada haka aka saba dukkan mutumin da yake so bautawa Allah ya nisanci wannan kalmomi kalmomi ne wanda duk annabawan da Allah ya turo aka ta bugawa tare da su da mutanansu kalmar da suke faɗi wa annabawan kenan wajadna alaiha aba'ana haka muka samu uwayenmu suna kai Allah ta zarge su Allah ya nuna musu cewa uwayenku kuwa laysu min ad-din fi shay shine ai fir'auni shi ma da aka zo ana bugawa da shi annabi Musa alaihi salatu wasalam an kai an kawo yayi tambaya an ba da amsa yayi kaza an yi kaza yaga za kure shi yace fa ma balu qurun al-ula
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
وبنجي سبحانه وتعالى كيتشيوا سفر عون يتي ما بال القرون الأولى ينزل النبي موسى منجي كاتشي مدخ كهرين أبونا ميكي كيبا حكا نماني تونينيني لابارن al'ummar da suka wuce a baya uwayenmu da kakanninmu da suka mutu su ma suna huta Annabi Musa alayhi salatu wasalam sai ya ce ilmuha inda rabbi fi kitab ilimin sanin inda uwayenku suke inda rabbi yana wajen ubangiji na fi kitabin a cikin wani littafi shi kuma halin ubangiji na la yadullu rabbi wala yansa Allah baya abun baya bacewa sannan kuma Allah baya mancewa kaga wannan ita ce amsa wanda take cike da iya da salo irin nan abin da shafi farakarwa kaga inda cha uwayenku a wuta suke kaga mutane sai su haro mushi gaba daya a ce a uwayenmu a wuta amma kaga sai jingina abin zuwa ga Allah in ma mi suka aikata dai su abin su iya wajen Allah ku kuma ga abin da Allah ai kuma ku bi ku kira shi yasa manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna sai ya ce wa man asani wanda kuma ya saba mun fa qadaba hakika wannan mutumin ya kiya daka duk wanda zai bauta wa Allah ya tsaya tsayin daka akan bauta wa Allah akan dalili mi Allah yace mi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada ya sahabban manzon Allah suka gane abu wannan shine abin da ake bauta wa Allah dashi amma ka zo ki rika ce ai haka uwayenki suke haka kakanninki suke haka aka saba a da magaram wanda duka ba hujja bace a wajen Allah subhanahu wataala to a wannan ranar ubangiji subhanahu wataala yake cewa yawma yakunu nasu zaka ga mutane kal farashi ba musu sun watsi gaba ɗaya sun tarwatse bi ma'ana mutane sun daidaice ba ruwan kowa da kowa shi Allah yake cewa yawma yafirru almar'u min akhihi
yawma yafirru almar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
وبنجي سبحانه وتعالى يكي تشيوا أولنا الرانا يوم يفر المرء من أخيه دكا وتكاود لكيكي تشيوا سبو لكاوان تشيوا ياكي كاوان كنا غاني وجونا كمار أمار آياتين سكاني كيدا إتا wallahi a wannan ranar zaki gudu kibarta yawma yafirru almar'u min akhihi dukkan wani kawance ko wani ɗan uwantaka ko wani kasancewar shi wanka kaninka wane ne zaka gudu kamar shi wa ummihi wa abihi kai ba maganar wani wa kuka ne ba ko wani kawance Allah ya ce wa ummihi mutum zai gudu ya bar mahaifiyar shi wa abihi ka gudu ka bar mahaifinka wa sahibatihi wa banihi ka gudu ka bar matarka ka gudu ka bar diyanka kaga dai karshen abun da dan adam yake kafafa da shi a cikin rayuwa kaga mahaifanka mahaifiyarka mahaifinka iyanka matanka abokan zamanka waɗannan biyar din su ne Allah ya ambata cewa zaka yi bara'a da su gaba daya zaka gudu kamar uwayenka ka gudu kamar abin da shayi kallinka yayinka ka gudu kamar matarka ka gudu kamar iyanka ka gudu kamar komi zaka gudu kamar shi saboda rikicin da yake cikin wannan ranar ya wuce inda zaka tsaya kana wani magana a wannan kanina ne a wannan matata ce a wannan ɗana ne a wannan kaza ne babu wannan da haka wajibi ne mutum mai imani ya yi ƙoƙari ya gyara alaƙar shi da Allah tun kafin wannan ranar ta zo kuma tabbas tana zauwa Allah shirya da mu shi ne ke cewa يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ قوة ديرك تشكيس يوم إذن أول نرانا شأن يغنيه أي شأنه يغنيه شأن إيش يا إيش بمعنى دامور كنك دا كنك تا إيشيك كي ما تكنك كي baka tunanin wani daga kaji mutum yana yana hira ya tuna da iyan shi ya tuna da uwayen shi ya tuna da matar shi ya tuna da wane ne to wannan ho bayan al'amura sun yi kyau kenan ya tabbatar da shi yanzu ya samu ya tsira sai rika bari in leko ina suban ma bari in leko ina suwani bari in leko ina suwani to shi yasa anan ubangiji subhanahu wataala yake nan bayanin da yake mana mutane za su watsi a gobe kiyama watsewa yanda ka san ana malam bata ta yake watsi ko kuma tsuntsaye da sun watsi to haka zaka ga mutane sun watsi kowa da ta kanshi na'am watakunul jibalu
watakunul jibalu kal'ihn watakunul jibalu kal'ihnil manfush
sannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa watakunul jibalu wannan an maka magana dan adam ko to ga abin da yake dan adam karhi shine dutse su ma duwatsu Allah ce za su zamanto kal'ihnil manfush kai ka ce kamar wani irin gashi ne ko kuma ka ce wani gari ne wanda yake ya lalace ko wanda an bushe shi babu shi duwatsun zaka ga kasuf kamar ka ce gashi ne irin na dabbobi manfush wanda za iya hura shi zamanto babu shi can wani Allah yake cewa taral jibala tahsabuha jamidatan
wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a Allah alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima ta'malun
ubangiji subhanahu wataala yake cewa taral jibala tahsabuha jamidatan da adam zai ga dutse a gobe kiyama sai tsammanin dutsen nan a tsaye yake a waje guda Allah ya ce a ba tsaye yake ba wa hiya tamurru marra sahab gudu ne dutsen yake gudu kuma yadda irin gudun da hadari yake ina wani hadari da ake cewa jida wani ne gudun nan to yadda kaga yadda wannan yake gudu haka su ma duwatsu suke gudu a gobe kiyama wa hiya tamurru marra sahab allati sun'a allahi alladhi atqana wannan aikin Allah ne wanda ya zamanto kwararre wanda yake da kwarewa atqana in kai itqanin abu iya shi hakikanin iyawa kuma lalle tabbas Allah subhanahu wataala mai cikakken babu labari da aka ayyukan da muka aikata to su ma duwatsun nan za su zamanto كالعهن المنفوش كما وني دوس ان دي زمانتو يا لا لا تشو كما كتشي كما وني غاشن دبا وان دي كي لا لا تشي وان كرشي زي كي زوا انت زا شيك شي زمانتو كما بابوش دوا ثم اكران كز زاس زمانتو بابوش وبنجي سبحانه وتعالى يا تهير رسول تو كاغا دكا وان ابن دا كي دان ادم يجي غي ايا دا كاري هي اقوبة ايا ما زي زمانتو با كومي بني سنة لك تعفى أما من ثقلت موازينه
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
سنة أبنجي سبحانه وتعالى كارا دتشيوا yanzu bayan mutane sun watsi kamar malam batata sannan kuma duwatsun su ma Allah ya tahiyar da su sai magana ta hisabi za a zo kasar da ake aka zauna akan ta a yau ba akan ta bane za a hisabi Allah zai sauya wannan kasar ya masanya ta da wata kasa ta daban يوم تبدل الأرض غير الأرض
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
يوم تبدل الأرض الله كتران دا زأساكي كسر غير الأرض أي غير الأرض باون كسد مكرا يؤسما تبا والسماوات سوى سما الله كتران مساكي سوى za a sake kasar a shuhuda sabuwar kasar da ba a taba saba ma Allah saman ta ba to wannan asaman ta za a yi hisabi sai Allah ce fa amma man thaqulat mawazinu kaga mutumin da ma'aunin shi a gobe kiyama yayi yauni bi ma'ana da aka zo aka dora tsakanin aikin shi na alheri da aikin shi na banna sai aka samu aikin alheri shi yayi yauni yayi yawa sama da aikin shi na banna to wannan mutumin fa huwa fi aishatin radiya yana cikin wata irin rayuwa yardaddar rayuwa rayuwar take cike da nutsuwa rayuwar take cike da karramawa rayuwar take cike da ni'ima Allah subhanahu wataala yayi tana dubun wani abin ni'ima ga dukkan mutumin da ya zamanto ma'auni shi gobe kiyama iya da yauni na lada da ya zamanto kuma aike shi na banna shine kadan aike shi na lada shine da yawa to wannan mutumin fa huwa fi aishatin radiya yana cikin rayuwa war take yardaddar rayuwa Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da haka to wannan shine kaso na harko wanda kuma wannan kaso na harko sune za a baiwa littahin su a hannun su na dama fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha uqra'u kitabiya duk wanda aka bashi littahin shi da hannun shi na dama sai ya rika yana jin dadi yana fura yana shela yana ha uqra'u kitabiya ku amsa ku karanta littahin na yanzu misali ko a sakamako da ake irin na jarraba na yara da ake wanda ya samu zaga yana biyara kamshi karanta ha gani ni da nazo na fari ko ni ce nazo ta fari au shay'in qabil hada yana horin ciki yana so kowa ma ya ga irin abin da yake to duk mutumin da ya aikata aikin alheri gobe kiyama zai rika yawo da littafin shi aka bashi a hannun shi na dama zai rika cewa haqu muqra'u kitabiya ku amsa ku karanta a duba a gani sallah azumi da qiyamul layl karatun qur'ani biyayya ga mahaifa aikata ayyuka alheri Allah ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari waɗannan abubuwa sai zama to sure gaba daya cikin littafin nan Allah yake cewa fa yaqulu ha'u muqra'u kitabi wa inni zarantu anni mulaqil hisabi fa huwa fi 'ishatin radiya zai zama to a cikin wata rayuwa yardaddar rayuwa kaga yardaddar rayuwa fa huwa fi 'ishatin radiya shi da Allah yake cewa fa huwa fi 'ishatin radiya yana cikin rayuwa wanda take yardaddar rayuwa tunda dangannan magana ta musiba ko wani fargaba ko wani dardar ko wani wane ne babu ya kare kawai jin dadi ne mustamir ila ma la nihaya jin dadi ne mai ci gaba wanda baya da iyaka baya da inda bai da wata limit da za a ce bakin guri kaza shike da kare a babu wannan kawai jin dadi Allah arzuta mu da haka to wannan shine kaso na farko wanda kuma wannan kaso na farko ba komai ke sa a same shi ba sai aikin alheri ayyukan da muke gabatarwa aikin da zaka aikata a gida a rayuwarka a rayuwar da kake ciki wannan shine abin da zai tabbatar maka da samun wannan rayuwar yardadda Allah ya samu hikarin zukatan mu ta hanyar aikata ayyuka wanda Allah zai yarda mu sannan Allah yake cewa amma man khaffat mawazinu amma kaga mutum wanda ya zamanto ma'aunin shi khaffa ya zamanto shaqat kina aikin alheri shi shaqat ai kadan ne aikin zunubi kuma shine da yawa Allah ya ce wannan mutum fa ummuhu washi hawiya ita ce hawiya suna ne daga cikin sunayen wutar jahannam sunan shi wasu suka ce hawiya ana nihin matattakira na ƙarshe a gidan wutar jahannama Allah ya ce wannan wurin nan ne wajen tarewar shi sannan kuma an ce anan fa ummuhu mahaifiyar shi yanda uwa take ga ɗanta ta malaka kanan da ke shi ta mai duk abin da ya kamata to ita ma wannan wutar haka za ta ba wannan mutumin da aka sa a ciki kenan wannan wutar ita ce uwar shi ita za ta rike shi ta ba shi abin da take da me take da ita kuma tashi hankali da musiba da azaba to wannan azabar ita ce kawai za ta rika samu wannan mutumin da ya zamanto ma'aunin shi a gobe kiyama ya zamanto saka yau ayyukan shi alheri ɗan kaɗan ne duk inda ake wani aikin ɓanna za a ga su ne gaba-gaba kiɗi za a yi waƙa za a yi gulma ce ake yi wane ne ake za a ga su ne gaba-gaba duk wata ma sha'a da za a yi to su kuma da hannunsu a ciki su ba su yarda ba su ba ma iblis kunya bi ma'ana su ba shaidan kunya duk abin da iblis ya tsaga ya tirasa ya kawo su tunanin to su kuma sai sun tabbatar da shi sai sun naffaza shi ala ardil waqi to irin waɗannan mutanen tabbas za a ba su littafin su a hannunsu na hagun shi Allah ya ce amma man uti kitabahu bi shimali
wa amma man uti kitabahu bi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
sannan ubangiji subhanahu wataala yake cewa amma mun dauke kitabun kaga mutumin da aka bashi littafin shi bishi mali da hannun shi na hagu to wannan mutumin sai ya ce fa yaqulu zai ce ya laita ne kai cin shi lam uta kitabiya ina ma a ce ba bashi littafin da shi ina ma a ce bai ga littafin ba bai san me ake ciki ba lam uta kitabiya walam adri ma hisabi ina ma a ce bai san ban me hisabe shi ya laita hakatul qadiya kai can shi yake cewa lalle wannan abin da aka mishi da bashi littafin da hannun shi na hagu abu ne wanda ya kasance mai halakarwa to daga nan kuma sai ya fige sai ya shiga jaji jajin da bai da amfani sai ce ma abna an limaliya dukiyata a duniya bata amfana mun komai ba ga dukiyar nan ta tara ga dukiyar nan ya tara amma bai tsaya yayi abin da ya kamata ba da dukiyar abin da zai jawo shi yardan Allah sai dai in za a yi balo a garin da magaram in ana neman cotizations sunan suke cotize in za a gayyato wasu makada da wasu mawaka su suke finansan komai duk wata shedanci da za a yi wasu ɗan kokowa za a zo a sabke su suke bada kudinsu ya bada an wani a radio Alhaji Wale yayi kaza ko Hajiya wacce tayi kaza shikenan an riga an wani kuma ya wuce yanzu sai bada amsan wannan duke da kika salwantar da ita a cikin abin da babu yardan Allah a cikin shi bada amsan shi a gaban Allah subhanahu wataala wacce na mallaka miki dukiya kaza miki kai da shi zaki daga baki ki cewa Allah kin ba mawaka ko zaki daga baki ki cewa Allah kin ba ɗan balo ko kin ba ɗan kokowa ko kuma dan a ce ku ne masu taimakawa a garin da magarin duk abin da ya taso na harakar al'umma ku ne gaba gaba amma harakar al'umma ba wani wasan gargajiya wani wasan wane ne duk wani sharar kwalle da za a yi ya zama to ku ne masu finance mutanen suna da ana yi haɗaya kuma kaga mutum dukiyar shi kawai irin waɗannan abubuwan ne an aka tahi misali ana neman wani abin da zai agazawa kanshi da sunan addini to sai kaga sai ya huddo wata jika goma ko wata jika ashirin ko wata jika hamsin a daidai lokacin da a can zai iya bada miliyan hudu miliyan biyar miliyan goma ko da makamancin wannan yana ga ayyana tun da ne Allah ne dan kaɗan ma aka bada ya isa an yi kotize a masallaci an yi wane ne an yi wane ne maimakon ya ma kanshi abin alheri da wannan duke sai zamanto a ya biye wa duniya tarawa taskancewa ginawa kadarori wane ne yana cikin haka sai mutu yana zuwa aka bashi littafin shi hannun shi dago sai rika ma agna anni maliya a ta bace ya rika cewa duke shi wata amfana mushi komai ba yace halaka anni sulqaniya mulkin da na samu mulkin da nake da ya halakar da ni yanzu ka duba a yau ba in mutum ya samu mulki yana jin dama mulki ne wanda ba mulkin sunan shi dama ba ruwan Allah a cikin shi saboda tsarin da ake tahiya tsari ne na laicite kuma na ƙasa ce wanda ba ruwan Allah a cikin harkar ta yanzu da sunan gwamnati ba za ka fito ka ce a ya kamata a riƙa mutane nasiha ko kuma a gwamnati tana mutane wa'azi akan kowa ya ji tsoron Allah daga yau an rage gidajen shaye-shaye ko an rage gidajen da mata suke zaman kansu ko da makamancin wannan a ba ruwan gwamnati da wannan mutum iya da ƴanci iya da libertai iya da hurriya iya da wane iya da wane sai ka kasa sani ina libertanka yake lokacin da malakul maut ya zo maka ina hurriyarka take tana aiki babu ta cin hurriya saboda shi ita an abaita ko kana so ko ba ka so ta yi za ka yi ba magana wani kaza kana ne ko sai shi mai ko a rika tattaunawa ko kana a ina da lauya ko a duka ba wannan bane lauyan ma za ta zo ta ɗauka ko ta zo ta ɗauki mai shari'an gaba ɗaya ko ba inda za a kai kara duk arnancin arne da kafircin kafiri idan mutum ya mutu kawai ya mutu ne babu zan ta rika wani ba a yarda ba dole a kai kara a yi wajen wa za ka kai kara kuma wa za ka kai kara ta haka zai tsaya yana jajen halaka anni sulthaniya dukkan mutumin da Allah ya bashi mulki Allah ya bashi makami mai girma na yi aikin da zai shiga gidan aljanna daga cikin mutane guda muku da manzo Allah ya ce ya ambata cewa za su shiga karkashin ilu al'arshi ya ce imamul adil jagora na mai adalci shugaba mai adalci dukkan wanda Allah ya dora maka shugabancin su ko magidanci ne a gidan shi ko magidanciya ce a gidanta ko mutum ko mai anguwa ne a anguwar shi ko mai gari ne a gare shi ko sarki ne a gare shi ko gubernator ne a jihar shi ko wannan minister ne ko wanda shi shugaban kasa ne ko ma wane ne Allah ya baka wata wani kaso na mulkin jama'a abu na farko da zaka fara tunani akai shi ba ya za a yi shinkafa ta sauki ba ko ya za a yi ruwa ya samu da sauki ko a ya za a yi addinin su ya yi kyau ya za a yi su rika bautawa Allah ba shirka ya za a su rika bautawa Allah ba bid'a wannan shine babban manufan da yake wajibi akan dukkan wanda Allah ba shi jagoranci abu na farko da zai fara kiyaye kuma in bai kiyaye wannan abu ba wallahi shine abin da zai faɗi wa Allah subhanahu wataala an baka jagoranci su abu na farko kula da addinin su wajibi ne ka kula da addinin su ya ake sallah ya ake azumi ya ake kaza azumin to akwai shirye-shirye da ake yi ana fadakar da mutane ana musu nasiha ana ji hankalin su hatta a tsarin karantarwa da ake na boko bai kamata ba a ce ga wata lakwal yau ana karantar da yara babu tsarin karanta qur'ani babu tsarin karanta hadisi kawai zaman to ku ga kuna kawai ɗan duniya ne za ku karanta komi amma dai littafin Allah bai da darajar da za ku iya karanta shi za ku iya karanta komi amma maganganun da fiyayyen halitta ya yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku da lokacin za ku karanta wannan me amfanin karatun ku idan gwamnati bai yi ba ba a kai matakin da za a iya wannan ba kai a karan kanka ke a karan kanki je ka sa kanka makaranta je ki sa kanki makaranta kar ka bari dan gwamnati ta ki kai baka zauna ka miƙa ba a ka tashi ka san yadda za ka koyi littafin Allah ka tashi ka sai da zaka koyi hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma asali duk mutumin da Allah ya bashi mulki to wajibi ne ya kula da addinin mutane kan ya kula da komin su saboda addinin nan shine gatan su in busu da addinin to komai ya lalace yanzu haman da ake da matsaloli na satan kudi dukiyar al'umma handamar dukiyar al'umma kowa daga an bashi matsayi fama yake cika aljihunshi yana daga cikin babban matsalar da ta kai mu wannan matsayi rishin guziri na tsoron Allah a cikin zukatan mutane dama daga tashi kawai dan duniya ne kai wataƙila aika ka France ko aika kan kasashen turai ka je can kai karatu da kai je kai karatu can a lokacin da kai karatu sallan ma da ake yi ita ma zakare nata kai wani sallan ma ba yi wama aktharuhum suna da yawa sallah ba ta dame shi ba yana kamar wani abu da takura wa mutane ko da makamanci wannan kawai in ba dan mutanen da yake cikin su ba suna yin sallah da bai sallah ba me yake shi zuwa ga wannan rashin bai karanta ba ba a karanta mushi ba bai san ran da ya zo ya zauna a makaranta aka karantar da shi ayat qur'ani ba aka karantar da shi hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka karanta shi hadisan da suke nuni akan hatsarin idan aka baka haƙƙin jama'a da jagorancin al'umma baka kula da haƙƙin su ba kula da kazan su ba kula da addinin su ba irin matsayin da zaka yi tsantan kanka a gobe kiyama rashin sanin irin waɗannan abubuwan ne ta kai jahilcin wasu daga cikin waɗanda za su iya shugabanci mutum ya daga baki ya ɗauki wani siffa ko kuma ya ɗauki wani magabaci daga cikin magabata na gari wanda a cikin nan magabatan ba ana buga misali da su akan mulki na adalci ya ce zai yi irin wannan mulkin me yasa ba abin mamaki saboda ya jahilci me yake cikin mulkin wannan mutum ya jahilta bai sani ba Umar ibn al-Khattab da ya rika kuka wai jakki ya tuntube kar yaji Allah tambaye shi ya aka yi wannan jakkin ba a saba mishi hanya mai kyau ba wanda zai rika hawa da Allah ku duba hanyoyin misali daga nan zuwa are wannan ka je ka dauka misali daga garin Difa ka ci kana neman gegime abin takeici abin hankali bai amsa duk abubuwa ne wanda suke in ba guziri aka samu na tsoron Allah ba yin abin da ya kamata iya da wahala shi wannan tsoron Allah ne shi kadai ne abin da zai iya gidan dan Adam amma in ba tsoron Allah ba duk wata doka da za a sa dan Adam yana iya lankwasa ta ya murda ta ya kewaya ya zagayo ta wani bangare amma an aka samu shi Allah a cikin ranshi to shikenan haka duk mutumin da zai yi jagoranci yayi wannan bai abin da ya kamata ba zai je gobe kiyama iya nadamar cewa ma agna anni maliya halaka anni sultani jagorancin da na samu ya halakar da ni jagoranci a barka da jagorantar kunnenka da kake yi kare saurari haram hancinka kare shaki haram bakinka kare taba haram hanci albagir shi da su idanka kare kalli haram wannan jagorancin kadai ya ishe ka tashi hankali lokutan da Allah baka rayuwa shekara 50 60 70 da kai a ce wannan shakarin gaba ɗaya za a tatse a zo a zubda a yi maka rasfana da bayani nan ne kace a cikin su ina ka tahi ina ne baka tayi me yasa ka zauna a waje kaza me yasa kai kaza dan Allah wannan kadai ba karimin tashi hankali bane ga dan adam bar tana ce a ba haka kadai ba mutanen garin da magaram ba mutanen garin da magaram kadai ba jahohin Niger gaba ɗaya kasar Niger kai ne shugabanta mutane sama da miliyan 22 a cikin wannan kasar a ce duka kowa iya da haƙƙi na musamman akan ka ka kula da addinin shi ka kula da rayuwar shi ka kula da zaman lahiyar shi ka kula da karatun shi ka kula da lahiyar shi ka kula da kazan shi ina zaka saka ka ba an zabi shugaba ba ya zamanto abun barka a ba barka za a mishi ba ku kai kamata a mishi ku kai kamata a mishi ka zo kai mulki kai misali shekara 10 ka sabka ko kuma kai shekara 10 mulkin ya kare yanzu shekara 10 nan ta riga ta wuce eh kai ne president din kasa kaza shugaban kasa kaza kai manda biyu ko kai manda kaza ko kai wane in ma shekara nawa kai kai shekara 30 ne kai shekara 20 ne kai shekara 15 10 yanzu shekarun sun riga sun kare mulkin ya kare kai ma yanzu talakkan wani ne sannan kuma lissahi da raskwana da abinda aka aikata a cikin shekarun nan guda 10 gaba ɗayan shi yana jiran ka a wajen Allah yana jiran ka a wajen Allah a shekara 10 da kai karatun waɗannan mutanen yaya kasance harkar lahiyar su yaya kasance harkar addinin su yaya kasance harkar tsaro yaya kasance harkar zamantakewar yau da gobe yaya kasance bangaren shari'a yaya yake bangaren wane ne ya ka mala abin ya da yawa Allah kiyaye shi yasa daga cikin magabata za a nemi mutum a bashi jagorancewa ana neman shi zai gudu ya bar yankin gaba ɗaya ta yi wani wajen da ba ma wanda sai inda ya tafi har ya mutu saboda ya gudu da ya san me yake jiran shi kamar ba wata rayuwa mace za a zo a ce a to shikenan yanzu tunda ka yi mulkin ka ka kare halas shikenan wallahi ba halas ba bala'i da tashi hankali yanzu zai fara maka saboda waɗannan ababen da suka gabata a cikin wannan shekarun gaba ɗaya duka Allah sai ya tsira ka kai kadai ya maka raskwana waɗannan abubuwa a irin wannan ƙasashen namu haraka in ka ɗauki haraka kanzu ka ɗauki haraka karatu misali don a ɓarar da lokuta masu yawa a cikin abin da ba a ma san ba menene aje karatu misali na duniyar ma wanda aka ce hanyar rinzayi a ce ba a karatu wuni ɗaya ba a karatu wuni biyu ba a karatu wuni uku an bushe an yi wane ne an zo an rubuta program a tsari na hankali a tsari na ilimi duk abin da aka dora mishi program aka dora mishi adadin lokutan da za a yi daga ran da aka samu gibin rana ɗaya ta huta to an samu matsala to mu yau a cikin wata tara da ake a na karatun boko wata nawa ake karatu wata nawa ake karatu akwai lokacin da za a rika zuwa ba a yi sai a shahi kusan sati hudu shuru ba komi ko program din aka rubuta iyana sannan ko ba a awwada gana ba a yi ratarafin wannan lokacin da aka bari ba da wani lokaci na daban kawai shi kenan ya wuce ya kare percentage na abin da aka karantar nawa ne suwasan ken kursan katarin kursan katarin si kursan katarin di kursan a ta shi kenan sai a yi validate shekara shi kenan kare haba a ji a tambayar da suke neman duniyan ma da gaske ai ba haka ake yi in awa ɗaya ta huta to wannan abin da ya hutar nan giɓi ne akan abin da aka tsara za a karanta ta haka dai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amma man khaffat mawazinuhu kaga wanda mutumin da ma'aunin shi suke zamanto shaqat ne fa ummuhu hawiya wannan mutumin ma'aifiyar shi mana makomar shi ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya wa sanar da kai mecece Allah ya ce narun hamiya ita ce wuta mai kuna wuta mai bala'in zahiri insha Allah ta'ala ne kamata mu dakata kenan ran subu kenan insha Allah gobe da yake juma'a da babu karatu kenan sai ran asabar insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله